الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيان هكا أولا ندري نا صبر درن 25 غوتن ذو القعدة hijira 1446 wanda ya dace da daren 3 ga watan Mai ayyar miladiya 2025. Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu wannan dama Samina, dama ta halartar wannan gari na Hadeja, gari mai cike da tarihi, kuma a kofar gidan mai martaba sarkin Hadeja, sarkin musulunci da sunna. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa cikin wannan taro namu na wa'azi da kuma sauran tarurruka da za a gabatar a wannan gari na Hadeja da ma garin Dutse insha Allah ta'ala. Yan uwa musulmi, kamar yadda kuka sani, Allah madaukakin sarki ya yi mu ne saboda mu bauta masa, mu jinsin mutane da kuma aljanu. Allah ya mana bayani cikin Alkur'ani mai girma, cikin wahayin Alkur'ani mai girma, cewa ya yi mu ne saboda mu bauta masa. Duk da yake ba mu kaɗai ba, amma mu an ba mu damar zaɓi, ba kamar mala'iku ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya cusa mana sanin nagarta da mugunta da kuma ikon zaɓi tsakanin nagarta da mugunta. Wannan ya sa aka yi tarkizi a kanmu sosai, aka aiko da manzanni zuwa gare mu domin Allah madaukakin sarki ya kafa hujja. kada a je gobe kiyama wani ya ce ba a masa kaza ba ba a masa kaza ba Allah madaukakin sarki ya mana komai kuma ibadan nan ba wani abu bane da zai gagare mu a'a Allah madaukakin sarki ya ce baya tora ware sai abinda za ta iya dauka saboda haka duk abinda yace mu bauta masa da shi to insha Allah ta'ala muna da ikon yin haka abinda ba za a iya yi ba nan da can wannan yana zuwa ne ta hanyar nudura wani abu da ba safai yake faruwa ba kuma irin wannan ba a kiyasi a kansa dan uwa musulmi mu wannan al'umma muhammadiyya Allah madaukakin sarki ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayin alqur'ani ne alƙawarin tsarewa kuma tabbas wannan wahayi yana nan a tsare tun lokacin da aka aiko shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har illa masha Allah haka nan Allah madaukakin sarki ya masa wahayin sunnarsa ko sunnar hadisi ko wahayin hadisi shi ma Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin tsare shi a cikin suratul hijri da Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nazzalna dhikra
na'am inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun
manyan malaman mu magabata sun fassara adh-dhikri anan wanda daga cikin su akwai babban malami Ibn Hazm wanda da mutuwarsa yau shekaru 990 shekara goma ne kawai babu cikin dubu shi da sauran maluma ire-irensa sun tabbatar da cewa azzikiru anan ana nufin wahayin alqur'ani mai girma da kuma wahayin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka duka waɗannan nau'ukan wahayi guda biyu sun haɗu cikin sunan abinda Allah madaukakin sarki ya saukar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun haɗu cikin abinda ake kira az-zikru inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce lalle mu ne muka saukar da az-zikru sannan kuma mu ne masu tsare wannan az-zikru din mu ne masu kiyaye shi mu ne masu kare shi saboda haka mutanen banza ba za su yi wasa da shi ba wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya huwa cewa alqur'ani gwaraza masana masu lura da shi masu haddace shi tun a zamanin sahabbai da dama ne suka haddace alqur'ani haka nan tabi'in har zuwa wannan lokaci namu kuma maluma suka yi tafannuni game da ilmin alqur'ani suka aka wallafa littattafai da dama aka tsara tsare-tsare domin alqur'ani ya zamanto mai samun kariya har abada aka fidda ruwayoyin alqur'ani waɗanda suke mutawatirai har guda 20 akwai sahihai akwai shadda kai akwai ma mawdu'a ba abin da babu amma mu a yanzu saboda mutawatirin har sun kai 20 da ke tare da mu kuma irawo'i guda biyu ira'ar asil da ruwayoyin hafsu da kuma shuba da kuma ira'ar nafi da ruwayoyin warsh da wane ne Allah rahma da qalul wanda sun suka fi yawa a duniya ira'ar asim kusan musulmi kashi 70 cikin 100 ko ma fiye da haka da wannan ira'a suke amfani kuma arwayar hafsu sai wacce ira'a da suke biye da ita ce ira'ar nafi kuma arwayar warshu saboda haka da yake mu waɗannan su suka mamaye ko ta ina shi yasa muke ganin cewa ai ba mu ma san wata qira'a da'ifa ba ko ta qira'a mawdu'a ba ko ta qira'a shadda ba ko ta qira'a mudraja ba a'a akwai su amma Allah madaukakin sarki ya riga kare alqur'anin sa da wadannan maluma wannan shine abin da ya faru game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waraza daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in wanda suka haddace dubbai daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ruwaito waɗannan hadisai aka tace waɗannan hadisai aka bayyanar da ka'idojin ilmin hadisi aka wallafa littattafai da dama domin tabbatar da cewa hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun samu kariya har kiyama ta tashi idan ana maganar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kada ya tunanin cewa littafin sahihul bukhari ko littafin sahihul muslim ko littafin sunan abi daud ko sunan tirmizi ko sunan nasa'i ko sunan ibn majah ko musnad na ahmad ko sahihi na ibn habban a'a waɗannan ɓangare ne na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan guraza kowanne ne ya ƙoƙari ya tara cikin wani littafi da ya rubuta amma wahayin hadisi yana nan wahayin hadisi tun kafin a haifi Imamul Bukhari tun kafin a haifi Imamu Malik tun kafin a haifi Imamu Muslim da sauransu wahayin hadisi yana nan wahayin hadisi yana nan a matsayin littafi na wahayi da Allah madaukakin sarki ya aika annabi Muhammad kamar da alqur'ani yana nan wahayin alqur'ani yana nan littafi na Allah tun kafin a haifi irin su Imam Wash da Imam Nafi shi kansa da kuma Imam Asim da Imam Hafsu da sauran dukkan a imma da suka ruwaito mana alqur'ani mai girma ya kamata a fahimci wannan dan uwa musulmi muna sane da cewa lokaci fitinu sukan taso shaytan yake yunkuro domin ya cusawa wasu mutane wasu ƴan shubuhohi sannan su kuma su zake suna kokari yaɗa su domin su ƙara wa jahannama fasinjoji iyazin billah kamar yadda muka sani akwai masu bid'ar tsine waɗanda ake kiransu ƴan kalakatu mu a wannan ƙasa Najeriya musamman a jihar arewa ko a jihohin arewa mun san irin yadda suka cutar da al'umma mun san irin yadda suka kawo ruɗani a wasu shekaru da suka wuce mun san abinda shugabansu Muhammadu Marwa mai tsine yayi a Kano a 1980 inda saboda jahilcinsa da kuma bid'arsa da rashin yin abinda ya kamata na imani da wahayin alqur'ani da wahayin hadisi har ya kai ya dauki makami ya tinkari hukuma ya tinkari wato talakawan Najeriya waɗanda ba su yadda da shiriri tasa ba saboda dalilinsa da wannan hauka tasa da wannan bid'a tasa an kashe mutane kusan 5,000 a garin Kano kuma a 1982 a garin Maiduguri da garin Kaduna nan ma an kashe mutane da yawa haka nan a 1984 a garin Oda an kashe mutane da yawa a 1985 a garin Gombe an kashe mutane da yawa ɗanwa musulmi kamar yadda muka yi bayani yanzu cewa wahayin alqur'ani wahayi ne daga Allah wahayin hadisi wahayi ne daga Allah duk da yake darajar alqur'ani ta dara darajar hadisi a wurin Allah madaukakin sarki amma dukkan su wahayi ne daga Allah madaukakin sarki dukkan su wajibi ne kai imani da cewa shari'a ce da Allah madaukakin sarki ya aiko ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin al'ummar duniya su samu shari'a su samu shiga aljanna wannan kuma yana daga cikin al'adar Allah madaukakin sarki yakan yi abubuwa masu kama da juna
sannan kuma ya bambanta su cikin daraja, amma kuma ya wajabtawa bayin sa yarda da su. Mutumin da zai ce zai yarda da wani bangare, ko in su biyu ne ya ce zai yarda da ɗaya ba zai yarda da ɗayan ba, to hukuncinsa tamkar bai yarda da kowanne ba daga cikinsu. Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni, haka nan ya aiko annabawa, amma waɗannan manzanni darajarsu ba ɗaya ba ce, amma kuma dole ne kowane musulmi kafin musuluncinsa ya inganta sai ya yi imani da cewa kowane manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko manzo ne na Allah, kuma ya taho ne da gaskiya. Allah madaukakin sarki yana cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum
ala ba'd, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah.
Allah madaukakin sarki yace waɗannan manzanni da ake magana a kansu, Allah ya fifita sashinsu a kan sashi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya fifita shi a kan sauran manzanni, ya fi kowane manzo kowane annabi daraja. Amma kuma yau idan wani ya ce ni na yi imani da manzancin annabi Muhammad da annabcin annabi Muhammad, amma ban yadda da manzanci ko annabcin annabi Lutu ba, to imaninsa da manzancin annabi Muhammad da kuma annabcinsa bai masa amfani ba. Misali, Allah ya sauka da littattafai da yawa, akwai attaura, akwai injila, akwai zabura, da littattafai da yawa da ya bawa annabawansa, sannan ya sauka da alqur'ani. Alqur'ani ya fi kowane littafi daraja, amma kuma dole musuluncin musulmi ba zai inganta ba sai ya yi imani da dukkan littattafan ya yarda daga Allah suke, kuma suna ɗauke da gaskiya lokacin da aka aiko su zuwa ga annabawan. Hatta Al-Qur'ani, sura nawa ne cikin Al-Qur'ani? Sura 114. Waɗannan surori darajarsu ba ɗaya ba ce, ya yi inganta daga cikin wahayin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa darajar in huwa Allahu ahad, suratul ikhlas, tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na Al-Qur'ani. Kenan suratul ikhlas darajarta, wato darajarta ta zarce darajar bawa daga cikin surori. Amma da wani zai ce cikin surorin Al-Qur'anin nan 114 akwai sura ɗaya da bai yarda cewa daga Allah wannan sura take ba, to imaninsa da sauran surorin ba zan ta masa amfani ba. Hatta ayoyin Al-Qur'ani darajarsu ba ɗaya suke ba. Ayatul Kursi cikin Al-Qur'ani, wannan aya ta fi kowace aya daraja. Amma kuma inda wani zai ce shi da Ayatul Kursi kawai zai yi imani saboda ta fi kowace aya daraja cikin Al-Qur'ani, sauran ayoyin bai yarda cewa daga Allah suke ba, imaninsa da sauran Ayatul Kursi ba zai masa amfani ba. Haka nan wahayin Al-Qur'ani da wahayin hadisi, duk randa wani zai bi a zuciyarsa ko ya hurta da harshensa ya ji cewa wahayin hadisi ƙarya ne, shi da wahayin Al-Qur'ani kawai yake imani, to a shari'ance a wurin Allah bai yi imani da wahayin Al-Qur'ani ba kamar yadda bai yi imani da wahayin hadisi ba. Sannan kuma takaka mutum zai ji ya gamsu, ya kira kansa musulmi, ya zamanto yana sallah, yana azumi, sannan ya ce bai yarda da wahayin hadisi ba. Alhali mun san cewa an gina musulunci kan rukunai guda biyar. Akwai kalmar tauhidi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wannan shi ne rukuni na farko. Wannan ne rukuni na biyu, rukuni na biyu shi ne sallah. To sallar nan fa da ake kiranta ginshiƙin addini, imaduddin, kashi 98 na sallah duk gaba ɗaya da wahayin hadisi ake gudanar da shi. Sallah da muke yi, ku duba ku gani, kama daga shimfiɗar sallah, in nake shimfidar sallah ina nufin irin sallah da za a yi bayan lokacin sallah ya shigo. Idan nake shimfidar sallah ina nufin iqama da za a yi lokacin da aka shiga masallaci aka yi sahu za a yi iqama. Domin da kiran sallah da iqama duka ba sa cikin zatin sallah. Ana kiran su shimfidar sallah. Karatun kiran sallah da ladan zai yi ai da wani hadisi ne. Akwai lafuzan kiran sallah cikin Al-Qur'ani ne daga Baqarah har Nas babu lafuzan kiran sallah. A gaskiyar lamari ma daga Baqarah har Nas babu lafazin Allahu Akbar wannan jumla Allahu Akbar babu ita daga Fatiha har Nas. Akwai da makullahi da zikrullahi sai wannan ne kuma ridwanullahi ko wannan akwai su ridwanullahi akbar akwai makullahi akbar akwai zikrullahi akbar kun ga wannan jumlali sun saba da jumlar Allahu akbar wannan jumla ta Allahu akbar babu ita alqur'ani ta zo ne cikin wahayin hadisi. A shimfidar sallah wannan hadisi ake karantawa irin sallah da iqama. Idan ka gama wannan shimfida lokacin da ka fuskanci al-qibla wannan hadisi za ka karanta Allahu akbar kai kabbarar harama. Idan kai kabbarar harama akwai abin da ake kiransa du'aul istita ko du'aul istita addu'ar bude sallah ittahu salah. Karanta wannan addu'a ka karanta wahayin hadisi ne. Sannan ka gama wannan addu'a ta bude sallah me za ka yi? Za ka karanci Fatiha ko in ka gama ka karanci sura ko wasu ayoyi? To a gaskiyar lamari daga Baqarah har Nas babu inda Allah ya bada umarnin a karanci Al-Qur'ani cikin sallah. Ina nanatawa. Akwai turare da yawa da Allah ya bada umarnin a karanci Al-Qur'ani. Ya bada umarnin a yi sallah. Ya bada umarnin a ba wa Allah rance. Amma dai a ce a yi karatu cikin sallah a karanci Al-Qur'ani babu wannan umarni daga Fatiha har Nas. Da hatta Qur'anin da zaka karanta cikin sallah ka samo mashru'iyyar sa ne daga wahayin hadisi. Idan ka gama karatun Fatiha da sura ba ruku'i zaka yi ba, lokacin da zaka yi ruku'i ne zaka karanta wahayin hadisi Allahu akbar. A lokacin da kake ruku'i wahayin hadisi zaka karanta subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Wannan wahayi ne na hadisi. In ka tashi sami Allahu liman hamidahu wadannan lafuzar da zaka karanta wahayi ne na hadisi. Rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahum ko rabbana lakal hamdu duk wadannan wahayi ne na hadisi. Idan ka gama wannan zaka yi sujuda me zaka karanta wahayin hadisi Allahu akbar. In kai sujuda mai za ka karanta subhana rabbiyal ala ko subhana rabbiyal ala wa bihamdihi wahayin hadisi kake karantawa. Tasbihi da za ka yi tsakanin sujuda da sujuda wahayin hadisi. A zaman farko da za ka yi tahiyya da za ka karanta wahayi ne na hadisi. In ka gama tahiyya salatin annabi da za ka karanta tahiyyar farko da tahiyya ta biyu wahayi ne na hadisi. In ka gama takka karatun tahiyya a zama na biyu sallama da za ka yi assalamu alaikum ko assalamu alaikum warahmatullahi ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wahayi ne na hadisi har yanzu. Saboda ta kashi 90 da kusan 8 na sallah wata yadda rukuni na biyu a musulunci duk wahayi ne na hadisi. To in ka karyata wahayin hadisi ta ina musuluncinka zai inganta? ta ina musuluncinka zai inganta. Saboda haka ɗan uwa musulmi, irin waɗannan masu bid'a, musamman kuma su waɗannan ƴan ƙalaƙatu na wannan zamani, waɗanda suka ɗauki shi'arin share fuskokinsu, aske gemu, aske tsaje, ku lura da su, da kun gansu, watakila za ku yi tsammanin irin ƴan ƙungiyar bazata ɗin nan ne, waɗanda coci-coci a jihar Filato suke ɗaukan ɗawainiyarsu, domin shi'arinsu aske gemu. Aske gemun nan ya saɓa da shari'ar Annabawa. Yana nan cikin suratul Taha, Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa Annabi Harun yana da gemu, yana renon gemunsa. Allah madaukakin sarki ya hukaito mana maganarsa.
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.
يكفي. النبي هارون أنا جاء وأنا وانسى النبي موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي يا كلام وانا ديك كانت تكين هشيدة تاشن هنكلي كانت كلام جيمونا قاشن جيمونا. Idan Annabi Harun yana da gemu a bisa nassin Al-Qur'ani, sannan kuma a cikin suratul An'am Allah madaukakin sarki ya lissafta mana annabawa 18 daga cikin su akwai Annabi Harun, a ƙarshe sai ya ce ulaikal ladina hadallahu
ulaikal ladina hadallahu sabi hudahu muqtadi.
Haka Allah ya ce bayan ya lissafta waɗannan annabawa, waɗannan manzanni, sai ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar. Kai abokin magana na, kai manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai kowane musulmi daga yanzu har kiyama ta tashi, fabihudakum muqtadi, kai koyi da shiryarsu. Kenan ɗan tafsirin wannan zamani da suke cewa su daga Al-Qur'ani suke ɗaukan shari'a ko suke abinan ɗaukan addininsu, ƙarya suke yi. Babban shi'arinsu shi ne su mai da fuskokinsu tamkar fuskokin ‘yan Dawud da Karuwai, wanda kuma wannan ya saɓawa shari'ar annabawa da ta tabbata cikin Al-Qur'ani, ballantana kuma abinda yake cikin wahayin hadisi, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni wato abin nan a ajiye gemu. Saboda haka musulmi su yi hattara su tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki fa ya riga ya gama mana aiki, ya aiko Annabi Muhammad da Al-Qur'ani mai girma da kuma sunnarsa mai daraja, ya mana komai. Mutumin da ya yi wasa da addininsa, ya yi wasa da makomarsa gobe kiyama, bai cutar da kowa ba sai kansa. Saboda haka a kiyaye, a gujewa waɗannan masu kama da ƴan daba, a gujewa waɗannan masu fuskoki tamkar fuskokin Karuwai da ƴan Dawud. A koyi Al-Qur'ani daga wurin maluman Al-Qur'ani da maluman Sunna. Mutane ne waɗanda su kallata Annabi, sun nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani nan da aka kawo masa shi ke nan Al-Qur'ani, haka a dunkule kamar a rubuce aka kawo masa, kuma daga nan bai cewa kowa komi ba, bai yawa wani ƙarin bayani ba. In ka ce musu Annabi ya ce, ba za su yadda ba. Saboda haka su sun haramtawa Annabi ya fassara Al-Qur'ani, sun haramtawa sahabbai su fassara Al-Qur'ani, sun haramtawa tabi'ai su fassara Al-Qur'ani, sun haramtawa tabi'ut tabi'in su fassara Al-Qur'ani. Waɗanda suka halatta musu fassara Al-Qur'ani sai waɗannan ƴan daba nasu, masu askakkun fuskoki tamkar fuskokin ƴan Dawud da Karuwai, su ne za su tsaya su zanna cikin kujera har ma su riƙa ba da reference, su ce a bayanan da muka yi a tafsirinmu na jiya ko na shekaran jiya ko na watan da ya wuce mun ce kaza mun ce kaza. Amma Annabi shi bai isa ba. Irin waɗannan mutane ne da za ku saurare su. Ya kamata ku ji tsoron Allah, ku bauta wa Allah kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a bauta masa.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.